To jama'a barkanku da bunyi da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC akan mita 16 da 21 da kuma 25 a can Niger a tashar muta biyu a Africa dake mai akan mita 102.5 a zangon FM kenan ko kuma a gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani a yanar gizo kuma a biyuwarhausa.com da kuma sashenhausa.com To tare da fatan kuna nan kallo kamar yadda muke nan birnin Washington DC Ali Mustafa Sakoto tare da Grace Alheri Abdu muke tarbon ku ga shirin mu na wannan la'asari ya bari mu yi abin da muka saba mu fara da kanin labarai.
Haka yake Amurka ta kafa sabon takunkumi akan waɗansu mutane da kungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zargin su da goyen bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a san da ita ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar. Kana wani janar a ƙasar Thailand yana cikin mutanen da aka samu da laifin safarar bil'adama a ƙasar.
To ga Sheikh Grace, to bayan labaran duniya zamu kai ku kasashen Kamaru da Najeriya da Jamhuriyar Niger mu kawo muku rahotannin da zasu hada da yadda su hukumomin kasar Kamaru din suka fara yanke kauna game da samun sojojin su da jirgin su ya nutse a ruwa a teku da rai.
Samun su da rai zai wuya saboda taku adadi da ake ba mutum idan ba same shi ba kwanaki uku.
A can Niger kuma dubban mutane ne suka shiga mawuyacin hali bayan da aka rufe wata mahaƙar su ta zinari.
Wuce muna cikin kwanan za a daidaita kwatsan sai ga iko ya zo ya ce kowa an ka temeli ba a tsaka kowa na bayan man gari babu kowa babu wurin.
A Najeriya kuma ganin ministar mata ta gwamnatin Buhari a hedkwatar jam'iyyar da Buhari yake adawa da ita ta PDP ya ji magana.
Wannan ya jefa yar tambayar shin ko dai bayan kawo ƙarshen rikicin shugabancin PDP ya sanya wasu tsoffin yan jam'iyyar son dawowa gidan tsamiya ne.
Ba ita kadai ba ma muna maraba da duk wanda ya ga cewa zai dawo kofofinmu a buɗe suke.
To tun da yau Laraba ce muna da shirin hima muna da kuma rayuwarku na email amma duka sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Amurka ta kafa sabon takunkumi akan waɗansu mutane da kungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zargin su da goyen bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta sanar da takunkumin da aka kakaba wa waɗansu kungiyoyi biyu da aka danganta da rundunar zaratan sojojin Iran da ake kira Revolutionary Guard da ta ce suna da hannu a wajen yin nazarin hanyoyi da kuma kera makamai masu linzami. Ta kuma ce ayyukan Iran a gabas ta tsakiya suna yin zagon ƙasa ga ɗorewa da tsaro da kuma ci gaban yankin. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar kudin Amurka ta kafa wa waɗansu mutane biyar da kuma cibiyoyi bakwai takunkumi sabili da goyen bayan sayan kayayyakin aikin soji da Iran ta yi da kuma waɗansu Iraniyawa uku da ta ce suna aikin wata ƙungiya da ke Iran wadda ke aikata miyagun laifuka. Takunkumin ya haramtawa Iraniyawan amfani da kadarorinsu da ke Amurka da kuma haramtawa Amurkawa hulɗar kasuwanci da su. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar farkon wannan watan a Jamus. Jiya Talata jami'an fada White House suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ce a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin ƙasashen na duniya da ma'auratansu. Babu ƙarin haske akan abin da suka tattauna a kai. Shugaba Trump ya yi watsi da rahoton kafafen watsa labarai kan abin da ya kira wata ganawa ta sirri a sakonsa na Twitter. Ganawar Trump da Putin ta farko ta ɗauki tsawon sama da sa'o'i biyu. Da Trump ya ce Putin ya musanta yin shishigi a zaben shugaban ƙasa Amurka da aka gudanar bara. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce babu makawa ƙasar Rasha ta tsoma baki a zaben na Amurka. 'Yan jam'iyyar Republican suna cizon yatsa biyo bayan gaza cimma burinsu na rage sa hannun gwamnati a tsarin inshorar kiwon lafiya da ya ba da damar ci gaba da amfani da dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da ake kira Obamacare. Kasa samun goyon bayan kafa dokar kiwon lafiyar da 'yan jam'iyyar Republican suka yi wani babban koma baya ne ga shugaba Donald Trump da ya kuma ƙarawa 'yan jam'iyyar Democrat ɗin marasa rinjaye ƙarfin gwiwa. shugaban 'yan jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell ya bayyana wannan kuma baya bayan da 'yan jam'iyyar guda biyu suka yi watsi da kudirin.
I regret that the effort to repeal and immediately replace the failures of Obamacare.
Yace ina bakin cikin cewa yunkurin sokewa da kuma maye gurbin tsarin inshoran Obamacare da ke cike da kurakurai ba zai yiwu ba. A nashi bangaren shugaba Donald Trump ya bayyana takaicin wannan koma baya.
I'm certainly disappointed for 7 years I've been hearing repeal and replace from Congress, and I've been hearing it loud and strong, and then when we finally get a chance to repeal and replace, they don't take advantage.
Ban ji dadi ba, na shekara bakwai ina jin majalisa na cewa a soke a maye gurbi, sai kuma da muka samu damar sokewa da maye gurbin ba su yi amfani da wannan damar ba. 'Yan jam'iyyar Republican sun gabatar da wata shawarar soke tsarin inshora na Obamacare ba tare da maye gurbinta ba baki daya. Nan da nan sanatoci 'yan jam'iyyar Republican suka nuna rashin goyon bayan wannan shawarar kamar yadda 'yan jam'iyyar Democrat suka yi. Trump ya yi alkawalin jam'iyyar Republican din za ta samu nasara a waɗansu batutuwa masu muhimmanci kamar yi wa tsarin haraji garan bawon. Sai dai masu kula da lamura suna cewa zai ƙara zama mawuyaci kasancewa 'yan jam'iyyar Republican sun samu rauni yayin da tauraron shugaba Trump yake dishewa bayan koma bayan da ya samu a batun tsarin inshoran kiwon lafiya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Jamus ta bayyana zargin ta'addancin da aka yi wa wani ɗan ƙasarta a matsayin shirme, ta kuma yi kira da a saki ɗan gwagwarmayar ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin Turkiyya tana buƙatar jin yadda gwamnatin Jamus ta fusata kai tsaye da rashin amincewarta da kuma buƙatar ta ƙarara dangane da batun Peter Sweetener a wannan karan ba tare da wani salon diplomasiya ba, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Jamus Martin Schaefer. Bayan ganawar ranar Laraba da jakadan ƙasar Turkiyya, Schaefer ya shaida wa jakadan ƙarara cewa ba za a lamunci tsare Sweetener da aka yi ba, ya kuma ce za a aika wa Ankara wannan matsayin na Jamus. Farkon wannan watan Turkiyya ta ɗaure 'yan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama da ya haɗa da shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International a Turkiyya ba bisa dalilin tallafawa 'yan ta'adda. 'Yan sanda sun kama su ne lokacin da suka kai somami a wani otel da ke tsibirin Bayukada ranar 5 ga watan Yuli yayin da suke gudanar da taron bita kan harkokin tsaro. Jiya Talata wata kotu a Istanbul ta bada umarni a ci gaba da tsare su a gidan yari har lokacin da za a yi musu shari'a. Daga ƙarshe, wani janar a ƙasar Thailand yana cikin mutanen da aka samu da laifin safarar bil'adama a ƙasar. Yau Laraba alƙali ya fara yanke hukunci akan sama da mutane 100 da ake tuhuma. An kama mutanen da ake tuhuma da suka hada da jami'an soji da 'yan sanda da kuma 'yan siyasa ne shekarar ta 2015 bayan da aka gano gawarwakin mutane da dama a waɗansu kaburbura marasa zurfi cikin Sunkuru kusa da kan iyakar Thailand da Malaysia. Kaburburan suna kusa da wani sansani da masu safarar mutane ke tsare 'yan cirani sai iyalansu sun biya kuɗin fansa. Da dama suna mutuwa sabili da rashin abinci da kuma zazzabin cizon sauro. 'Yan ciranin sun haɗa da 'yan ƙabila Rohingya musulmi da ke gujewa tashin hankalin da ake yi a jihar Kene a Myanmar da kuma 'yan asalin ƙasar Bangladesh da ke tafiyar neman aiki a Thailand da Malaysia da kuma Indonesia. Daga cikin waɗanda aka samu da laifin akwai Laftanar Janar Manas Kompen, jami'in soji mafi girma da aka tuhuma.
To kun ji labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla to sai rahotanninmu kuma za mu share fagen ya kasar Kamaru inda aka fara tsamu gawa wakilinsu daga cikin sojojin da jirgin su ya nutse a cikin teku.
Tula nan 16 ga watan 7 ne 2017 shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya umarci ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar Kamaru Joseph Bete Asomo da ya sanya bincike na gaggawa na sanadiyan hadarin da ya faru na jigin ruwan dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru a kan hanyarsa wanda ya ratsa tekun jihar Kudu maso yammacin kasar ta Kamaru bayan ya baro tashin jirgin ruwa na birnin Duwala zai kai sojojin bir da waɗansu motoci guda 5 na daukan yashi zuwa tsibirin Bakasi a kan hanyar ne suka haɗu da ajalin su mutane uku ne kawai aka samu cetin su a cikin jirgin sannan kuma an gano gawon Lieutenant Colonel Musa wanda a ƴan makonnin nan ne ya samu mukamin Lieutenant Colonel din na zaratan sojojin kasar jamhuriyar Kamaru biyar waɗanda suke yaki gaba da maharan Boko Haram ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamarun ya fitar da wani sanarwa na jerin gwanan sunayen dakarun tsaron da suka kwanta dama amma yace har yanzu haka ba a samu gawakin al'umma da dakarun tsaron da suka rasu ba na tambayi Abdullahi Muhammad ma'aikaci ne a ofishin ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar Kamaru ko ya za su yi na gano sojojin da suka nitse a karkashin ruwa
a ila yau ba same su ba muna kan bincike saboda mun tura sojoji kusan 30 wanda yanzu haka nan suna kan tekun suna kan bincike har ila yau to kasan yanayin da wannan tekun yake kasan tekun ne wanda yake da santa da Bakasi kuma tekun ne wanda ya kamata mu dauki lokaci da dama na yin bincike na samu wannan bayin Allah amma samun su da rai zai wuya saboda da ko adadi da ake ba mutum idan ba same shi ba kwanaki 3 to kaga yanzu ma shiga kwanaki 4 mu abinda muka sa kan mu yanzu haka nan gawar muke so mu samu su mu mika ma iyalen su
an ce to wadansu daga cikin su a kun gana da su
daga cikin 37 an ceto 3 yanzu haka nan ana musu aiki a asibiti saboda yanayin da suke da suna na gaje saboda kasan nitsewar jirgin ruwa yana da karfi da gaske mun fara barin su ne dan lokaci kadan bayan haka nan da sati daya zamu tattauna da su mu ji me faru aini tabbas me yasa wato wannan jirgin ruwa ya nitse
gawar Colonel Musa ya za ku da ita ko ya kuka da ita
a gana Colonel Musa yanzu haka nan yana asibiti da ko likita wanda za su likitan bincike garwaki za su yi bincike su gani
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to ga sheka Awal to bari mu je Najeriya amma sai an jima kadan sai mun gama tukunan da jin abin da ya biyo bayan rufe wata mahakar zinari a Niger
dubban ma'aikata masu zaman kansu ne dake ayyukan hakar zinariya a mahakar gargajiyar garin Tamu matakin rufe mahakar ya shafa inda hukumomi suka jibge jami'an tsaro a matsayin matakin dake kwatanta shudewar wa'adin da aka dibarwa masu hakar zinariyar abin nufi daga ranar 15 ga watan nan da muke ciki ba a bukatar ganin su duk wanda cewa ba a bayyana dalilan korar ba a hukunce Asmana Gado na daga cikin waɗanda abin ya shafa yayi min ƙarin bayani ta wayar telefon
abin da ya faru lokacin da ana aikin nan na farko ya tsaya da aiki gwamnatin daga baya mutane sun kaje sun kai kuka a tsaya musu abin da arzikin su sun kasa su gani ko suna samu su yi dora bai yanzu mu muna kan kukan su kukan mu daga bindin mu da anan sai su ce mana za a daidaita mu dai muna cikin kwanan za a daidaita ko tsan sai ga iko ya zo ya ce kowa bayan da aka yi zo nan ga karfe 5 da wani abu an ka ce mini ba su ga kowa ne bayan mun gare babu kowa babu wurin
to me ya dalili an gaya muku dalilin da yasa aka bukaci ku janye daga wurin
abin da aka ce mun dalili an ka ce wurin ba na Niger bane saboda an ka ce Burkina tana da hannu cikin shi kuma namun daji ake kula da wurin to ni ga nau gani da namun daji da daji duka dai na gwamnati ne
kamar ku nawa ne mutanen da ke aiki nan kuna da yawa ne
mutanen daga aiki ne ga sun yi dubu arsun da wani abu
to yanzu ya kake tunanin makomar ku gaba ɗaya rike nan
yanzu dai mu abin da muke so ga gwamnati matsayin muna talaka na ƴan ƙasa shahe muna hawayen nan
gwamnan yankin Tilaberi da muka tuntuɓa ta wayar telefon domin jin ta bakinsa ya sanar cewa ba shi da lokacin yin wani bayani domin a cewarsa yana zagayen garuruwan da ambaliyar ruwa ta haddasa wa barna amma zai waye mu idan ya samu sarari a nasu bangare kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun fara nuna damuwa akan illolin da matakin rufe mahakar ka iya haddasawa Alhaji Salisu Ahmadu Jigo ne a kawancan kungiyoyin Tournon La Page
ya kamata da gaugawa a samu wani matakai wanda zai sama wannan mutanen huta bai kamata ba kun a zo a ce kit an riga an hana mutanen wanda in kai lissafi shugaban mun kaukan wannan wannan abubuwan was anan suka taso yoyin shekaru shekaru 19 ake wannan aibin
wannan ba shi bane karan farko da hukumomin jamhuriyar Niger ke rufe mahakar zinariya domin ko a watannin da suka gabata gwamnatin kasar ta dauki irin wannan mataki a yankin Jado saboda dalilan da aka danganta da ayyukan tsaro bisa la'akari da yadda wasu ƴan kasashen waje suka yi wa wurin ta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaishe kamar Sule to yanzu sai Najeriya inda ganin ministan mata wato Hajiya Jummai Alhassan wacce yanzu LAPC ce a gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari aka ganta a hada kwatar tsohon jam'iyyar ta PDP abinda ya ta duce ce kuci
da alamu dai ziyarar PDP ta bar baya da kura inda har MPDP ke fatan ministan ta dawo jam'iyyar su wannan ya jefa ayar tambayar shin ko dai bayan kawo ƙarshen rikicin shugabancin PDP ya sanya wasu tsoffin ƴan jam'iyyar son dawowa gidan tsamiya ne sakataren shirye-shirye na jam'iyyar PDP Abdul Ningi ya ce a baya dai ministan ƴan jam'iyyar su ce
ta fara gaya mana bata zo da yawun jam'iyya ba da dai ƴan jam'iyyar mu ce amma mun tabbatar bata zo da wani nufi ba sai dai kawai ta zo ta daukaka martabar mata a Najeriya
ko a wace jam'iyyar ce a ra'ayin ƴar committee zartura ta PDP daga Yobe Hajiya Hawwa Gana ya dace mata su hada kai dan neman rabon su.
Dama ita ministan mata yar cikin gida ce. Dan ta tafi APC wannan wani abu ne daban a wancan lokacin da ya faru. Ba ita kadai ba ma muna maraba da duk wanda ya ga cewon zai dawo kofofin mu a bude suke kuma nayi farin ciki da naji tawo.
Amma ziyara ta kawo ko saboda ta ƙara yin kira ƙara ba wa mata dama wajen samun mukamai a siyasa.
Eh ziyaran ma da ta kawo ya nuna cewa akai har yanzu wannan halakar da muke da ita na da. Ni ban ma yadda da akan cewon dan wani APC ko yana wani political party ba za mu hadu akan al'amarin mata mu hada kai ba ya kamata ga baki ɗayan mu mata a Najeriya mu hada kai akan al'amarin mata su ci gaba
don dan committee zartura jam'iyyar Isa Tafi da mafin da Yarima Muri ya ce su kam sun dade da ban kwana da jam'iyyar
tunda ake PDP ba taba jefa ƙuri'a an zartar da abu ta jefa ƙuri'a ba kullun dare kafin gobe meeting za a kawo tallan abinda ake so ayi za a zabi masu magana su ne kade za a ba wa last speaker su yi magana
abun ya zama kaman wasan kwaikwayo ne
ai kaman cult ne ko gwamna yana ji da kansa ko waye shi ya daga hannu har ya zauna ba za a bashi last speaker ba inda ba a cika wanda aka yi da ba su
wataƙila lokacin babu irin su fayoshe ne shi yasa
fayoshe me kai ka san manyan PDP ko waye fayoshe kujeran zaman sa sai a mayar a baya
wannan irin ziyara dai ba wata sabuwar al'ada bace ga ministocin mata a Najeriya Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duniyar demokradiyya muke ba gwamna gaskiya ba, gashi dasturin kasa ta ra'ayi na yi wa maraba. Ba ni damar yin faɗe ta ba da tashin hankali ba, zanga-zangar nan talma na inai ba kuskure ba.
To a gaishe ka Nasiru Juma'a kuna jin rahotannin sashen sanarwar muryar Amurka ne a birnin Washington DC yanzu nan Musa Fiya ce fa har yanzu karfe 11:17 muke yawa bangaren bayyana ra'ayi ta wayar tarho a shirin mu na dare zamu so mu ji ra'ayin ku akan kalamin da aka ce an jiyo daga bakin ministan kudin Najeriya tana cewa wai suna tunanin su fara dora haraji kan almajirai masu bara
eh idan an ce mu fara biya ai alhamdulillah mu haka tayi wanda aka sai da gonan rago aka sai mai kura yanzu za mu ci gaba mu kenan inda muke so
to tambayar da muke so ku karba mana shine kuna gani ya dace a karbi haraji daga barin almajiri ko bai dace ba yanzu ga shirin mu na gaba na
imma ba ta da rago
jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta gargo shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salim Mamman dan Agares a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Alhaji Salim ke muna bayanin cewa mota nan ba ta da fada ba to Alhaji Salim ya batun samun takardar zaman kasa
ka san da abin duniya wani ya samu wahala shi wani kuma bai samu wahala
to Alhaji yake ka ce aiki bai da wahala kuma amma ka goma ci sana'a cikin bin wane fi maka sauki a cikin su kenan
to ka san akwai mutane da yawa wanda ka gani ko CSK wani ko gida bai san sana'a ba kuma nan ma bai san sana'a ba banda aikin nan bai san komi ba in ma kaga ya samu kudin shi yana sai ya sa ko ya sai wasu busashe wani kaga kiwon busashe ya saba ne wani ya saba ya sai wani abin da za ya aje da yana kallon kayan shi ya san dai kudin shi aje ne ko ya sai gida ko ya sai wani kadara ne wanda zai aje
to wasu in sun ji muna nan America suka rika muna daukan wani abu na daban mu
sai ta America uwa ce a duniya ko ba gaskiya ba saboda banda America ba inda zaka zo ka tai kai yawo ba wanda ya tsangwame ka in kaga an tsangwame ka kai ne ka tsangwame ka
eh to kamar wadanda ba zo ba in an ce ma an ce ka je America za a rika kallon
shi wanda bai zo ba ka san in ka ga mai wani in ka gai lokacin da kaga kai ka ja ce kai kyale shi bakin ciki ne baya sa aje to ba ka sa America ai daji guda ne nan kamar yawan Africa ne in ka ga dama yanzu ba kana nan Washington ba ni ina nan Pennsylvania bana yanzu tun da nake nan so bi in ba kwana gaba na je so uku ban Washington so dai na taba zuwa cikin shekara 14 ya ni tayi awa biyu ne da ita ko shekara je na je Dallas
to ba kamar ba ƙara so Washington ba
bai isa Washington ba tunda ba an da wani abin da zai kai ba kana abin da kai daga iyakon ne in dawo ta
wani mutane na gida suna daukan mutane mutum ya zo America shi da magana addini kuma sai a hankali
to ai Alhaji addini duk duniya inda Allah ya halicci dan adam akwai duk duniya an kaje mutum ya ce a dama mutunan ko gida yake dama addinin bai dame shi ba ai muna da masallatai nan muna da komai yanzu azumi ake masallatai da muke liman ofice akwai kuma saukar qur'ani ake so aika kan azumi ya tare kenan a ce babu abin ga wanda yake wani ko kowar gidan shi ake kiran sallah bayaje masallaci ba amma nan addini ai abu ne mai sauki wurin Allah sai dai in mutum bai niyya ba kawai
to ya magana abinci nan kuma me zaka ce mutane kila za su dauka cewa ba mu samu
shi wajen abinci shi wajen abinci wannan sai a ce ana sa albarka tunda abinci ko mutum goma kaga dama kana iya rike suka ba su abinci nawa ne zaka kashe a duka ga abinci bai da wani tsada
akwai saukin samu abinci nan
akwai saukin samun abinci nan wurin ka gani in nama kake so kana iya tiya ka sai kaji da kanka ka yanke in rago kake so ka saya ka yanke da kanka na saru su hebe maka
wato ka dai tashi dai ka nemi abin ka nemi kudin da kanka
madalla duk abin da ka nema kuma Allah yana taimaka ka amma duk abin da za ka yi ka dai tsaya bisa ka nemi ka abin ka bisa hanyar gaskiya bisa halak wanda duk abin da kai Allah ya tsarkake maka san ita in ka samu dala ta halak wai ta tara miliyan ta halak in ba kai sa'a ba dala ta haram tana iya roga zata
to na ana samu irin wannan irin kamuyamuya irin na gida kudin haram
alhaji ai duk duniya ba inda ba a samu wannan duk duniya ai su wanda Allah ya sa suka sarkai wannan abin ko ina suna nan suna neman kullun yadda za su cutar wasu ko ƴan uwansu ko wani abu wannan kuma ka san rayuwa ce wani haka Allah ya sa mai rayuwar shi amma dai alhamdulillah kuma ana ganwa ƴan uwa ana zumunci da abin da ya samu dan uwa da dadi da ciwo a tare a je to kaga wannan alhamdulillah
yanzu ne da kake Pennsylvania akwai Hausawa da yawa ne ko ko ƴan Afrika
a da akwai mu da yawa dan ana wani haraka da wani ƴan Najeriya da ƴan Ghana da ƴan Congo da ƴan Cote d'Ivoire da Burkina da Mali Chadian duka ana gamuwa ai da abin da ya shahi na dadi da na ciwo duka ana gamuwa babu wani matsala na ana zamne girma da arziki
ba magana ni Niger ne ni Najeriya
a babu wani abu ya ka ce sabga ce zaka ga kowa wanda duka dai an gayyace su za ka ganin su an tare gaba daya an zo an yi zumunci an tai da ƴan uwa abokan arziki murna in kuma rishi ne zamu a zo a tai da mutun zaman juyayi
ashe ana irin zaman ana irin wannan abin na gida
ana yi mutane suna yi bakin gwalgwado ne a yi sawo abinci a kawo wurin mutane wanda suke zaune a kawo wani ya kawo ruwa wani ya kawo lemu wani ya kawo abinci ka gani alhamdulillah
irin bikin aure bikin suna
yawwa bikin harme bikin suna su mutuwa haka duka
to kenan ba abin da za a ce Bahaushe zai rasa a irin wannan wurin kenan
a babu in kana so in zaka in da kusa kake sai in kai maka kosai da mulice ko wanke kwari masu haka
to
kwarai ko hura kuma akwai hura irin ta gida inda ka kawo bakunci sai in sa maka damu da nono kindurmu ka sha a sa maka galas ka sha ka ji sanyi
kai kuma malama ina ka samu hura a Pennsylvania
hura daga New York ake sawo ta akwai masu saida ta sai kai order a haifo ma ita
to Alhaji Sale yau ma kamar kullum lokaci ya daga mun hannu masu aure a tarbiyar masu kan shiri na gaba yanzu a madun bakon namu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare gayin jifalani Raga babu basa she Raga babu basa she dajin Allah lale nare na kiba Muhammad inni shi ta kasawa
To a gaida ladan karfe 11 da minti 25 na safi a Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyin ku.
Sakonmu na farko a yau yace kalaman jigajigan jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Na cewa sun shirya tsabdan kwace mulki daga hannun jam'iyyar APC a zaben shekarar 2019 mai zuwa wani abin dariya ne shin halan sun mance cewa talakawan Najeriya ba mu mance da bakar wahalar da muka sha ba daga hannun jam'iyyar a lokacin mulkin ta na shekaru 16 dan haka idan mai ya manta wadiya ba za ta taba mantawa ba sai mu ce Allah ya kai mu shekarar 2019 dan ganin yanda za ta kaya sako daga Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara wannan sakon kuwa yace hukumomin tsaron Najeriya akwai bukatar ku yi duk mai yiwuwa wajen ganin kun kubutar da mata da maza da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a baya-bayan nan da fatan Allah ya ba ku nasarar kubutar da su sako daga Mahmud Salihu kauran namo da sai kuma wannan sakon yace hakika ya kamata jami'an tsaron Najeriya su bazama neman ƴan sanda mata da aka sace a yankin Maiduguri dan ceto su wannan sakon ya zo daga hannun Abubakar Lawal Abubakar Taura sai kuma wannan sakon yace ya kamata gwamnatocin jihohin Najeriya su tashi tsaye wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro ganin yadda take matukar illa ga bil'adama musamman yara wannan sakon shi kuma ya zo ne daga hannun Aminu Dan Kaduna Amanawa sai wannan yace yunkurin bayar da maganin zazzabin cizon sauro kyauta da gwamnatin jihar Kano ta bullo da shi abin ayaba ne dan haka ya kamata sauran jihohin mu su yi koyi da jihar wajen yakar wannan cutar sako daga Abdul Malik Sa'idu mai da tashar Bagu Gusau sai sakon mu na karshe ce assalamu alaikum BOY Hausa dan Allah ku bamu dama dan mu yi kira ga mahukuntan Najeriya da su tashi tsaye haikan wajen ganin sun yaki tsutsan nan da ake kira army worms ganin yadda tsutsa ta tashi daga illata amfanin gona zuwa cutar da jama'a sako daga Sani mai langelangel waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri
to madala to zo mun zo shirin mu na karshe labarin matakaci
Haka yake Amurka ta kafa sabon takunkumi akan waɗansu mutane da kungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zargin su da goyen bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta sanar da takunkumin da aka kakaba waɗansu kungiyoyi biyu da aka danganta da rundunar zaratan sojojin Iran da ake kira Revolutionary Guard. Da tace suna da hannu a wajen yin nazarin hanyoyi da kuma kera makamai masu linzami. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar farkon wannan wata a Jamus. Jiya Talata jami'an Fado White House suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ce a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin kasashen na duniya da ma'auratansu babu ƙarin haske akan abin da aka tattauna a wannan ganawa. ‘Yan jam’iyyar Republican suna cizon yatsa biyo bayan gaza cimma burinsu na rage sa hannun gwamnati a tsarin inshorar kiwon lafiya da ya ba da damar ci gaba da amfani da dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban ƙasar Barack Obama da ake kira Obamacare. Kasa samun goyon bayan kafa dokar kiwon lafiyan da ‘yan jam’iyyar Republican ɗin suka yi wani babban koma baya ne ga shugaba Donald Trump da ya kuma ƙarawa ‘yan jam’iyyar Democrat ɗin marasa rinjaye ƙarfin gwiwa.
To a gari sheki to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun da muku da karfe 9:30 na daren yau agogon Najeriya Niger kamar da Chadi kada kuma ta zamu so mu je ra'ayinku ya kamata a dora haraji akan mai bara almajiri kamar da ministar kudin Najeriya take son ta kawo shawara ayi zan bude waye mu mu tsammaci kirayen ku da kuma ra'ayin da zaku bayyana akan haka yanzu ka madadin dukkan wannan sashen Hausa musamman ta Grace da muka gabatar da shirin ta da Julie ta bada umarni da dukkan masu sashen Hausa ni ne Ali Musa Sakuto nake muku ban kwana ta daga yatar ku ku jira tawagar yau da gobe tana shigowa.